هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة كسادوا وأن مسألة شيء متعلق بالبركة مسألة شو عثمان ابن عفان أن قدن كيش كنجرن كانوا أو أن يمشي نلان الجمعة goma ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 wanda kuma yazo daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul fatiha kuma wannan shine majalisi na 4 a cikin tafsirin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu kamar yadda muka saba, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da aka samu. Tambayoyin suna da yawa, sai dai kamar yadda ku sani dan lokacin mu takaitacce ne, kuma wannan lokacin shi kadai muke da shi na tafsiri. Sabanin tambayoyi a sati muna da awa 2 da muke ansa tambayoyi wanda ake sawa a radio Rahama Asabar da Lahadi. To amma tafsiri wannan shi ita ce kawai awa ɗaya kacal da muke da ita, saboda haka ba za mu iya ansa duka tambayoyin da za mu samu ba, sai dai mu ɗauki ɗaya 2 dan dai kada ya zama ba ansa kowace irin tambaya ba. Akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya da yake cewa yana so a warware masa wata shubha. Yake cewa an ambaci mahaifiyar Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu cewa tana cikin mu'minai, shi kuma Abu Talib bai musulunta ba, yana cikin waɗanda suka mutu kafirai. To ya aka yi mu'mina ko musulma ta zauna tare da kafiri tsawon rayuwarsa har ya mutu, ya aka yi wannan auren ya ci gaba da zama? Da ya kamata idan ita musulma ce shi ba musulmi ba, to wanda ba musulmi ba ba zai auri wacce take musulma ba. To wataƙila na san wasu ne za su gaya masa haka, su gaya masa cewa ai Abu Talib shi ma ya musulunta, cewa bai musulunta ba ba gaskiya bane, tunda inda a ce bai musulunta ba, to da mahaifiyar Sayyidina Ali ba za ta ci gaba da zama da shi ba. Zamanta tare da shi har ya koma ga Allah dalili ne da yake nuna cewa musulmi ne. Na san wasu ne za su gaya masa wannan shubhar, kuma wanda a ilmance ba shubha ba ce. Galibi idan mutum baya da ilimi dan karaman abu sai ya biye masa kabe-kabe ya rasa yadda za a yi da shi, amma abu ne wanda yake mai saukin gaske, kwarai da gaske. A zaman musulmi da wanda ba musulmi ba, ko zaman wacce take musulma da wanda ba musulmi ba, wannan musulunci ya haramta wannan bayan hijira ne, ba kafin hijira ba, bayan an yi hijira sannan aka haramtawa musulma ta zauna da karkashin wanda ba musulmi ba. Kowa ya sani a cikin suratul mumtahana mun karanta inda Allah ta'ala ya saukar da wannan hukuncin. In aka tuna tafsirin da muka yi na suratul mumtahana, ya ayyuhal ladzina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وانا آياتنا مغانا باين سلح تاسوك باين سلح الحديبية باين أن يسلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يادعو مدينة أديدي وانا لوكا چن an ɗauki alkawari tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi Qurayshawa, cewa idan wani musulmi ya tashi daga cikin musulmi ya koma cikin Qurayshawa kada su dawo da shi, idan kuma wani kafiri ya dawo cikin musulmi ko wani daga cikin kafirai ya dawo cikin musulmi, to musulmi su mayar da shi ko da kuwa musulmi ne. Wanda har sahabbai suka ji kamar an kware su, an zalunce su, ya za a suna su mu mayar musu, amma suna namu in sun je kar su dawo mana da shi, su kuma nasu in sun zo mu mayar musu. To sai daga baya Allah ta'ala ya keɓe mata su ba su shiga cikin wannan sharadin ba. Allah ya ce idan ya ku wadanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, idan mu'minai mata suka zo muku sun yi hijira daga Makka sun gudo Madina, famtahinuhunna, to ku jarraba su don ku tabbatar da cewa dan Allah suka zo ba wata bukata ce ta duniya ta kawo su Madina ba, ba wai kawai saboda mace tana rigima da mijinta a Makka ta ga cewa bari ta gudu Madina, ko kuma a tana da wani wanda take so ta aura a Madina, bara ta gudo ta zo cikin Madina dan ta aure shi kawai, ko wata bukata ta duniya. Ku jarraba ku tabbatar da cewa imanin su ne ya kawo su Madina, duk da cewa Allah shi yafi kowa sanin imanin su, to amma ku jarraba su ku ga abin da yake zahiri. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar, idan kun san su mu'minai ne kada ku mayar da su zuwa kafirai. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum, su ba su halatta su matan ba su halatta ga su kafiran ba, su ma kafiran ba su halatta ga su matan ba. To wannan kaga bayan hijira wannan hukuncin ya sauka. Shi kuma Abu Talib ya shaira su, Abu Talib ya rasu tun kafin ayi hijira, ya rasu kafin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku, sannan bayan hijiran ma ba wai ana baya zuwa bayan hijira ba, sojan shekara ta bakwai sannan abin ya faru. So kaga akwai wajen shekara akalla goma tsakanin mutuwar Abu Talib da saukar wannan hukuncin. To kaga wanda ya san yadda abin yake kaga duk ba zai rude ba, dan an ce Fatima bintul Asad mahaifiyar Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa anha ta musulunta, kuma ce tana zaune da Abu Talib ba su rabu ba, wannan ba wanda zai samu matsala wajen fahimtar wannan, saboda hukuncin wannan rabawar ba ta so ba sai bayan an yi hijira, bayan an hijira ma da shekaru. Amma kasancewar Abu Talib ya rasu ba bisa imani ba, ba bisa musulunci ba, wani hadisai ne masu yawa a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Imam Ahmad da littafan Sunan Abi Dawud Nasa'i da littafai da yawa wanda sun rawaito hadisai. Akwai hadisin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akwai hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, akwai hadisin Ibn Abbas, akwai hadisin Abu Huraira, hadisai da mutawatirai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke magana akan cewa Abu Talib ya mutu ba a bisa abin nan ba, har ma Abbas ibn Abdul Muttalib yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Talib gashi yana baka kariya. Wannan hadisin yana cikin Sahih Bukhari, cewa gashi yana baka kariya, hadisin Sa'id ibn Musayyib an Abi Musayyib ibn Hazan yake cewa afwan, hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib, hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib wanda ya rawaito shi shima Hashimi ne, wanda ya rawaito wannan hadisin Hashimi ne, shima ahlul baiti ne. Abdullah ibn al-Haris ibn Nawfal ibn Abdul Muttalib daga al-Abbas ibn Abdul Muttalib, kaga daga gidan ahlul baiti din aka samu ruwayar. Shine yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yahutuka wa yaghdabu lak, inna Abu Talib yahutuka wa yaghdabu lak, hal tanfa'uhu, zaka amfane shi ko zaka cece shi ranar gobe kiyama? Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi na'am, zan same shi a cikin a kasan wuta in fito da shi sama-sama, huwa fi dahdahin min nar, za a fito da shi sama-sama ba can kasa ba. Walaula ana lakana fi darki al-asfali min an-nar, ce ba dan ni ba zai zama a can kasa. To wannan hadisi ya inganta, akwai hadisin rasuwarsa shine hadisin al-Musayyib ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib daga babansa lokacin da wafati ya zo Abu Talib, lokacin da mutuwa ta zo masa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa sai ya samu yana cikin kakarin mutuwa ga Abu Jahal ga Abdullah ibn Abi Umayya, suna tsaye a kansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa qul kalimatan ahaju laka biha inda Allah, ka faɗi wata kalma guda daya ita ce kalmar la ilaha illallah da zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah. Su kuma waɗannan kafirai guda biyu Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya suna cewa da shi atarghabu an millati abika Abdul Muttalib, yanzu zaka yi kyamar zaka fita ka bar addinin kakanka Abdul abin nan babanka Abdul Muttalib, zaka fita ka bar addinin babanka Abdul Muttalib. To shine dai karshe abin da yace huwa ala millati Abdul Muttalib, shi ya mutu akan addini Abdul Muttalib da wannan ya cika ruwayar Abu Huraira wanda tana cikin Sunan Abi Dawud da Nasa'i ruwayar Abu Huraira har ma yana cewa ba dan kada in ji kunya a cikin Qurayshawa ba da sai in karbi addini to amma bana so a ce nayi abin kunya to ya bi addinin yara saboda haka Allah bai abin nan ba to a daidai lokacin kamar da ruwayar Bukhari take cewa a daidai lokacin Allah ta'ala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama wannan da shi muke jan hankalin jama'a a fahimta cewa mutum ya zama mai kirki daban mutum ya zama mai imani kuma daban na'am imani yana sa mutum ya yi kirki amma mutum yana iya zama mutum mai kirki koda ko ba ya da imani saboda wasu dalilai da za su iya sa shi ya zama haka din ba sharadi bane dan mutum ya zama mutumin kirki ko yayi wani abubuwa na alkhairi shikenan kuma ta bashi ka zama da shi mai imani kamar sha'anin Mandela da ake ta surutu akai a cikin duniya an san cewa Mandela ya yi fafutukar nemo yancin bakar fata a Afirka ta Kudu ya sha wahala an daure shi shekara 27 sannan bayan ya fito ya yi sulhu da waɗanda suka zalunce shi ya ce an yafe musu sannan kuma an bashi shugabanci ya yi falle daya bai yi tazarce ba to waɗannan abubuwan a dunkule su ne dai abubuwan da ake ta faɗa dangane da Mandela to kaddara duk waɗannan abubuwa babu ja a ciki wannan ba shi zai sa kuma ga buɗu baki ka ce Allah ya ji kan Mandela kamar da wasu ke wannan kuma wani hukunci ne daban wannan shuhurar da ya samu da wannan kururu tashi da aka ita ce sakamakon da Allah ya masa a nan duniya Allah bai saka masa ba gashi da an san Mandela birni da ƙauye wannan shine sakamakonsa amma a gurin Allah kuma wani abu ne daban to in ka tuno da irin su Abu Talib ka tuno da Abdullahi bin Jur'an mun sha magana Abdullahi bin Jur'an a cikin karatukanmu mutum ne wanda yana cikin mutanen kwarai da suka rika taimakawa a jahiliya wajen bayar da taimako ga masu bukata ya ciyar da miskinai gidansa kullum cincirindo ake wajen karbar abinci manya-manyan tukwane ne da in kato ya shiga cikin kunya ma sai a daina ganin shi za ta cinye shi haka ake dafa abinci a yi tarabawa baki kullum sauka suke gidansa ana ta ciyar da shi ne ma farkon wanda ya fara kira cewa lalle a zo a yaƙi zalunci a garin Makka saboda baki idan suka zo ƴan kasuwa ko wani bukata ta kawo shi garin Makka to ƴan birni sai su rika cutar su rika zalunta su don suna ganin cewa baki ne ba su da waɗanda za su kare su to shi ya fara kiran manya-manyan dattawan Qurayshawa ce a zauna a kafa kwamiti na yaƙi da zalunci duk wani wanda aka zalunta a ga an karɓo masa haƙƙinsa wanda kuma ya yi zaluncin a ga an hukunta shi shine hilful fudul wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wannan lokaci har ma yake cewa da a yanzu ma a musulunci za a kira shi irin wannan taron to zai je to Abdullahi bin Judan su ne suka jagoranci wannan to wannan abubuwan Aisha ta tuna take gaya wa cewa Rasulullah Abdullahi bin Judan yana ciyar da miskinai yana taimakawa baki yana kaza yana kaza hal zalika yanfa'u wannan ba zai amfane shi ba a gurin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ce ya Aisha bai taba cewa wata rana ya budu baki yace Allah ka gafarta mun kurakunai ba ranar sakamako ma'ana baya daga cikin wanda suke imani da ranar sakamako saboda ka wannan abubuwan da yayi ba su amfane shi ba Hatim al-Ta'i wanda shi ma ya shahara a jahiliya da karam dinsa har ma an ana magana karamci da girmama mutane da kyautatawa mutane sai ayi misali da Hatim al-Ta'i a ce akramu min Hatim al-Ta'i ana so a yabi mutum a gonzar tashi a ce yana da karamci fiye da Hatim al-Ta'i lokacin da ɗansa Ali ibn Hatim kun san ɗansa ya musulunta to lokacin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ma mahaifinka ya musulunta da sai mu nema masa rahama law aslama abuka la tarhamna alai saboda ka shi zama mutumin kirki daban kuma a ce a gurin Allah ya samu kuɗuta shi ma wani abu ne daban Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. هكا أبيجي تعالى يا أجي ميزان 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 مقبورا قياما شين إيمان متن إيمان متن شيء ذي سايس أمكي كيا وانسا كم akwai hadisai rubaku da yawa da suka zo wanda suke magana akan cewa Abu Talib ya musulunta, akwai su suna nan da yawa wanda har wani malami da ake kira Ahmad ibn Dahlan, Ahmad ibn Zain ibn Dahlan, wani malami a cikin malaman Makka tsohuwar daula ta abin nan ta Usmaniya, lokacin daular Usmaniya, ya rubuta wani littafi da yake magana akan kubutar iya abin nan Abu Talib, sunan shi Asnal Matalib bin Najati Abi Talib, wanda ya tattara wadannan hadisai rubaku. Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafin sa Fathul Bari da ya magana akan kissar Abi Talib, karkashin babin kissat Abi Talib, ya kawo cewa akwai irin wadannan hadisai amma dukkanin su wahiyat ne, dukkanin su masu rauni ne, ba wani wanda ya inganta, raunin ma ba kani ba, irin raunin nan mai tsanani, wasu kuma da ƙarya ne ma basu inganta ba. Akwai ma wanda yake cewa wai lokacin da ake cewa da shi ya faɗi kalmar shahada, wai Abbas ibn Abdul Muttalib ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na kasa kunne na naji yana faɗar kalmar. To amma in ga ya inganta yaya kuma Abbas zai zo ce zaka amfane shi gashi yana kaza yana kaza yana kaza, in ga ya inganta wannan kuma abin nan tambaya ai ba za ta zo ba, so wannan bai inganta ba. Kuma zaka ga cewa masu kokarin sai sun tabbatar da musuluntar Abu Talib, zaka samu kuma suna zagin Abbas, suna sukan shi, suna zagin Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda dukkanin su baffanin addami ne sallallahu alaihi wasallam. Abbas shi ma baffan annabi ne, shi ya musulunta bi yaqin, wannan da tabbaci babu kokonto ya musulunta, sun zage shi, wanda kuma bai musulunta ba shi suke yabo. To kaga irin yadda suke akasa abubuwa, sai fadar Allah da yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin, cewa ala Imran din nan, wai Imran shine Abu Talib, wai sunan shi Imran, saboda haka ala Imran ana nufin ala Abi Talib. So a shahid dai wannan shine babu wata abin nan, ina ga dole mu hakura da wannan ta cinye lokacin tambayar, mu shiga cikin karatun mu. Na'am, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين يبودوا بيانا تبت دع الله وبنججن هلتو الرحمن الرحيم مي رحمة مي جنكي مالك يوم الدين مي ملك يرانا سعب إياك نعبد وإياك نستعين أي كتين في مبتاوى أي كتين في جيمان في مبتاوى وانا إتتي آية دموك كوانا أكانتا كي كتين في مبتاوى وما غريك كتين مكي نيمان تيمكو ibada, kamar yadda muka ce a harshen larabci ana nufin mutum ya kaskantar da kansa, wannan shine a harshen larabci ce tariqun mu'abbad, a ce ba'irun mu'abbad ana nufin mudallal, wanda yake ya horo za a iya hawa kansa ai sukuwa ba tare da ya watsar da na kansa ba. Amma a loga abin a shari'a idan aka ce ibada ana nufin gayatul dhil, مع كمال المحبة والتعظيم ككسكنتر دكين كغا أبنجيجي غير كسكنتر و تعرد كمسو دقير مماوا ومن ذاك كسكنتر دكين كا amma ba tare da soyayya ba saboda an fi karfin ka ko saboda wata bukata ka nuna kaskantar da kai amma ba tare da so ba to wannan ba a kiranta ibada karbabbiya a shari'a ibada karbabbiya shine kai nuna kaskantar da kai ga Allah tare da kana son sa kuma tare da kana girmama sa wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'zulli 'abidihi huma qutbani wa alayhima falakul ibadati da'irun ma dara hatta قامت الفلكان قامت القطبان عبادة أوبنجيجي برحمة شيني صنن نون سويا غا الله تارد كسكن تد كم وندي كي بوتا غا الله ودن نسوني جنشكي قدابيو انجي ابن القيم دسكي لو كدا عبند اكي شو عبادة إياك نعبدو كي كدي مكي بوتاوا iyaka din nan kaddamar da shi maf'ulun shine maf'ul din an kaddamar da shi an fara fadar iyaka sannan aka ce na'budu dan a nuna cewa babu wani abin da za a bauta wa sai Allah shi kadai wannan shine a larabci ake kira al-hasr iyaka na'budu ay la na'budu ghayraka ba ma bauta ma wani sai kai sannan kuma wa iyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman taimako ba ma dogaro ba ma neman taimako a gurin wani ba Allah ba wannan shine kamalar da'a kuma addini gaba ɗaya ka cokam ya dunkule a ƙarƙashin waɗannan kalmomi guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al-fatihatu sirrul qur'an fatiha ita ce sirrin alqur'ani sannan wa sirruha هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. إتكما سر فاتحة شيء لو أن الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. تفرقوا كان لنا براء أركا. د أيهم كوتر كذا كشركة. شيء إياك نعبد. تبيكما كان لنا التبرع من الحول والقوة. كان لنا باكدا وتدبارا باكدا ونكرفي سي أبدا الله تعالى ييدكين سي إلن كرفن دو بنجي تعالى باكا. القرآن يازو دا ونن معنى واتو ونن معنى دا ونن آية تقنسا تا إياك نعبد وإياك نستعين أجكين آيو يدبن كمر إن الله تعالى كتوا فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فعبده وتوكل عليه فعبده كاغا إياك نعبد كينا وتوكل عليه كاغا إياك نستعين كينا فعبده كبوتا مسا وتوكل عليه كدوغر دشي to ka nema a wajen sa kuma ka dauka ubangiji ta'ala shi zai maka komai hakanan inda Allah ta'ala yake ta qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna qul huwar rahmanu amanna bihi shine iyyaka na'budu wa alayhi tawakkalna shine iyyaka nasta'in da shi muka yi imani kuma gare shi muka dogara rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila rabbul mashriqi wal maghrib Allah shine ubangijin gabas da yamma la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kaga wannan ce iyyaka na'budu fattakhidhu wakila ka rike shi abun dogaro wannan shine iyyaka nasta'in saboda alqur'ani yazo da irin wannan a gurare da daban-daban rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir alayka tawakkalna kaga shine iyyaka nasta'in sannan wa ilayka anabna shine iyyaka na'budu da farko za ku ga ayoyin sun zo da siga ta gaiba alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin hali arrahmanir rahim mai mulki ranar sakamako abin mai rahama mai tausayi malik yawmiddin mai mulki ranar sakamako anan duk babu lamirin da yake nuna cewa mai magana yana magana da Allah kai tsaye amma daga lokacin da aka fara magana iyyaka sai damirin kuma ya dawo kamar da shiga ubangiji suna magana iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka malamai suka ce samun canzawar damirin ya koma daga ghaiba ya koma khitab ana magana da wani can kuma ya dawo yanzu ana magana kamar bawa yana magana kai tsaye da ubangiji ce wato suka ce hikimar bawa lokacin da yayi yabo yayi kirari ya ainihin sifanta ubangiji da sifofinsa na kamala to sai ya samu cancantar matsowa kusa da Ubangiji har yayi magana da shi kai tsaye yayin da yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga yabo yake kwararawa da Ubangiji yana zuba yabo da kirari wanda wannan sai ya bashi martabar da yanzu zai yi magana da Allah kai tsaye shi yasa saboda wannan sirrin ta sa Ubangiji ta'ala ya shar'anta cewa sallar ma da ba karanta Fatiha ba sallar ba ta yi ba la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to malamai sun yi maganganu wato sun yi fassarar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da fassarori daban-daban wanda kuma duk fassarorin ka dunkule su suna komawa ga ma'ana daya kamar Ibn Abbas yace iyyaka na'budu wa iyyaka nuwahhidu wa nakhaf wa narju ya rabbana la nakhafu ghayrak kai kadai muke kadaitawa da bauta kai kadai muke jin tsoro gurinka kai kadai muke fata ba ba jin tsoron wani ya ubangiji sannan wa iyyaka nasta'in yace ayi nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha kai muke neman taimakonka a bisa da'ar da muke maka ka taimaka mana wajen da'ar da muke yi maka da kuma dukkan al'amuran mu gaba daya muna neman taimako a wajenka qatada yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma'anarsa Ubangiji yana umartar ku da ku tsantsanta bauta ga Ubangiji shi kadai kuma ku nemi taimakon sa akan al'amuran ku to kaga wannan duk in ka duba ma'ana daya ce dai abinda yake nunawa shine kadai ta Allah da bauta da kuma neman tallafi da taimako a wajen sa shi kadai anan zamu ga an gabatar da ibada akan neman taimako iyyaka na'budu sannan wa iyyaka nasta'in an gabatar da ambatan ibada sannan aka ambaci taimako malamai suka ce abinda yasa hikimar da tasa aka yi wannan saboda ibada ita ce gaya shine karshen abinda bawa yake so ya samu ya zama mai bautar Allah ita isti'ana wannan wasila ce kana neman Allah ta'ala ya hore maka hanyar da zaka yi ibadan ne amma ba ita ce tsunzurutun ibadar ba saboda haka sai aka gabatar da gaya alal wasila aka fara fadar gaya shine karshen abinda bawa yake bukata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan shine karshen gaya ko manufa ta halittar mutum da dan adam shi yasa sai aka fade ta sannan kuma sai aka fadi isti'ana duk da cewa ita ibada din ba za ta yiwu ba sai da taimakon Allah idan Ubangiji ta'ala bai maka tallafi bai baka tallafin sa ba bai taimaka maka ba to ibadar ma ba za ta yiwu ba shi yasa komai muna bukatar Ubangiji ta'ala ya tallafa mana daga ciki hatta imaninka ibadarka tsoronka ga Allah fa kyakkyawan fata da kake yi wajen Ubangiji ya kare shedan da kokarin kaucewa hanyoyin shedan wadannan duk abubuwa ne da ba za su iya yiwuwa ba sai da tallafin Ubangiji shine la haula wala quwwata illa billah shi yasa hatta a kiran sallah aka shar'anta idan mai kiran sallah ya ce hayya ala sallah kace la haula wala quwwata illa billah saboda idan ba Ubangiji ne ta'ala ya taimaka maka ba ya tallafa maka ba to shedan ba zai baka kaje wannan sallar ba don haka sai ka mayar da dabara da karfi gaba ɗaya zuwa ga Allah ka fawwala al'amarinka gaba ɗaya zuwa ga Allah tunda aka kira ka zuwa ga sallah to ka nemi Ubangiji ta'ala ya baka karfin gwiwa da karfin zuciya da karfin imani ka je kai sallar saboda haka dukkan abinda bawa yake yi ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah saboda haka hatta ibadar sai da taimakonsa shi yasa aka hada waɗannan kalmomi guda biyu iyyaka na'budu sai kuma wa iyyaka nasta'in wanda ita ce wasila ita ce hanya wacce take kaiwa zuwa ga bautawa Ubangiji ta'ala sannan za mu ga ayi amfani da nunul jam'i tare da cewa in kana sallah kai kadai ne amma ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina duk kaga nunul jama'a ne kamar ba kai kadai bane kamar akwai wasu tare da kai wanda kuma ko kai kadai kake sallah haka dai zaka karanta ko kai kadai kake karatun Fatiha haka dai zai zo ba zai zo da iyyaka a'budu wa iyyaka astainu ba domin anan lokacin da mai karatu ko mai sallah yake karanta wannan aya yana hararo da jinsin bayin Allah waɗanda suke irin abin da yake yi, saboda haka dukkanin su jirgi ɗaya ne ya dauko su. Shi yasa in ya tashi ba zai duba shi karan kansa shi kadai ba, zai tuna cewa ire-irensa suna nan da yawa. To duk kuma abu ɗaya muke yi shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sannan idan liman nema abin ya fi fitowa zahiri, duk kaga liman kana jagorar jama'a aka ware kanka kai kadai ba sauran jama'ar da suke bayanka, kamar ka ce ni dukkan mu nan mun hadu domin bautar ka kai ka kadai, dukkan mu nan mun hadu domin neman taimakon ka kai kadai. Ashe kaga sanya jam'i anan yana da ma'ana, saboda ibada ce da ake tarayya a cikinta, ba mutum ɗaya yake yin ta ba, kuma ko da shi kadai yake yin ta to jinsin masu yin ta kuma a cikin bayi suna da yawa. To shi yasa aka zo da nunul jam'i. Da nunul jam'i anan ba ta ta'zim bace, don al-maqam la yahtaju ila la yunasibu at-ta'zim. Kana kaskantar da kai ga Ubangiji, ai ba za ka zo ka nuna girmanka ba, haka ce muna kaza. Kun san ana yin amfani da kalmar muna domin girmama kai, ce abin nan damirul mu'azzimu nafsuhu, wace nahnu, kamar da Ubangiji yake amfani da wannan, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ubangiji ya amfani da damirin jam'i lit-ta'zim, ba dan masu yin wannan aiki suna da yawa ba. To amma anan babu buƙatar ka girmama kanka ka nuna kai wani ne, saboda gaban Ubangiji kake, kana gaban rabbil alamin. Saboda haka anan kana yin haka ne domin ka hararo cewa akwai wasu tare da kai. Wasu malamai kuma suka fito da abin da suka bada wata hikima latifa, suka ce zai iya yiwa ya zama litta'zim din ne, zai iya yiwa ya zama litta'zim din ne, kamar ana cewa da bawa in kana bautar, kana cikin bautar Allah da yabo da kirari ga Ubangiji, to kai babban mutum ne. Saboda haka ka iya cewa ma na abudu, saboda a lokacin kana cikin wani abu wanda zai baka ɗaukaka, ya baka daraja, ya ƙara maka martaba. Saboda haka ne ake cewa na abudu ɗin. Wannan wata hikima ce da wasu malaman suka hararo. Waɗannan kalmomi guda biyu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ibnul Qayyim rahimahullah yana cewa babu wani abu, babu wani magani da zai warkar da cutar bacin manufa da cutar bacin aiki sai maganin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akwai fasadul qasdi, akwai fasadul amal. Fasadul qasdi shine zamana ba ka kyakkyawan niyyarka, ba ta da kyau, kudurinka ba shi da kyau, wannan fasadul qasdi. Akwai fasadul amal, aikin kai zama ba mai kyau ba. To wannan cuta ce da take kama mutum, to babu abinda zai magance masa wannan cutar sai maganin nan na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yace shi ko wannan maganin abubuwa guda shida sun suka hada shi ya zama magani, wanda mutumin da yake fama da wannan cutar na bacin niyya da bacin aiki zai samu waraka. Na farko, bautawa Allah shi kadai ba da waninsa ba. Na biyu, bauta masa da umarninsa da shari'arsa. Na uku, bauta masa ba da san zuciya ba. Na hudu, bauta masa ba da bin ra'ayin wasu ba, a bar shari'ar Allah. Na biyar, tsayawa ko neman taimako wajen bautan nan tashi da shi. Sannan na shida, barranta daga wani karfi ko wata dabara da bawa zai yi sai abinda Allah ta'ala ya taimaka masa da shi. Waɗannan abubuwa guda shida su ne suka haɗu suka yi wannan magani na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idan suka kammala, to sai a samu cikakkiyar waraka. Idan aka samu naƙasi, aka samu tawaya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida, to shi ma warakar za ta tawaya gwargwadon irin abin da aka samu tawaya. In an samu ɗaya warakar ta tawaya, an samu biyu ta tawaya, har ma a zamana ba a samu warakar ba gaba ɗaya idan an rasa duka waɗannan sharuɗai. Sannan zuciya, wasu cututtuka guda biyu masu girma sukan bujuro mata zuciyar bawa. Idan bawa bai yi da gaske ba, ya tashi ya yaki wadannan cuta wadannan cututtuka guda biyu to za su halaka shi wadannan cututtuka guda biyu su ne cutar riya da cutar girman kai cuta ta riya da cuta ta girman kai cutar riya babu abin da zai magance ta sai iyyaka na'budu cutar girman kai kuma babu abin da zai magance ta sai iyyaka nasta'in wannan Ibn al-Qayyim ya ji wannan daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibar iyyaka na'budu tana raba bawa da riya tunda idan har Allah shi kadai kake bautawa dan shi kake bauta to kaga babu wata riya kuma da ya ba ta shigo ba dan aka samu riya to iyyaka na'budu kuma ta zama babu ita to mutum wanda zai rike iyyaka na'budu to ya magance yayi maganin riya sannan iyyaka nasta'in idan mutum ya rike ta to ya maganin girman kai domin in ya san cewa komai nashi ba zai yi ba sai da taimakon Allah to wani girman kai kuma zai yi babu magana ya girman kai cutu waɗannan cututtuka guda biyu idan bawa ya rabu ya kyale suka auka masa to za su halaka shi babu abin da zai magance masa waɗannan cututtuka guda biyu sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan Allah ta'ala ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim qira'ar jumhur bisat siratal mustaqim qira'ar qumbul ko riwaya daga qira'al qumbul bisin sirata bisin sannan kuma riwayar hamza ko qira'ar hamza hamzatu zayyat shi kuma da zai zirata ibnu taymiya kaga wata magana sai da yake cewa a cikin fatiha zaka ga ta zo da qira'o'i ga ta dai ayoyi bakwai ne amma ta zo da wasu qira'o'i ta yadda duk yadda mutum ya kai dan dagaji in ya saki bakin sa yayi wani abu to sai fada cikin wata qira'a dai ya kuta kaga yace sira maliki maliki yace ko maliki ko maliki ko ziraba ko sirata ko kuma sirata in ba zai iya fada sad ba to ai zai fada sin in ba zai fada sai zai fada zai to duk inda dai ya fada cikin wata qira'a dai karba biya sada alaihim alaihimu alaihumu alaihum duk akwai su to aka duk wanda ya fada dai ya fa shi yasa idan kaga mutun ya fadi warwas to wannan al'amarin sa gaskiya akwai abun duba ke to wannan yana daga cikin ke to saboda ka duk yadda mutum ya kai dan dagajojin qira'a in dai wajen fatiha ne to duk zai yadda zai dan harshen sai ya karkace to zai fada cikin wata qira'a ne karbabbiya to bayan bawa yayi yabo da kirari ga Ubangiji ya faɗi siffofinsa masu girma masu ɗaukaka masu kamala to sai ya zama ya dace a nan kuma ya yi roƙo ya ce to Allah a bani shi ne ma'anar hadisin Abu Huraira fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'al rabinta nawa ne rabinta na bawa ne rabi kuma na bawa ne sannan kuma wa li abdi ma sa'al abinda bawa na duk ya roƙa zai samu to wannan shi ne akmalu ahwali sa'il mafi kamalar halin mai roƙo shi ne ya fara da yabon wanda yake roƙo sannan ya roƙi buƙatarsa ko buƙatar 'yan uwansa muminai ya ce ihdina ka shiryar da mu to wannan zai fi sawa addu'arsa ta samu karɓuwa saboda sai da ya yi mata shimfiɗa da yabo da kirari da girmamawa ga Ubangiji wani lokaci mai roƙo zai faɗi kawai yanayinsa ne da yake ciki da buƙatarsa wannan shi kadai ya taimaka wajen abiya masa bukata kamar yadda annabi Musa yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji duk alherin da ya zo min ni mai bukata ne wato ina cikin halin bukata kaga nan halin sa yake bayani wanda wannan bayanin na halin sa da yake ciki da yadda ya shagwagwabe wa ubangiji shi zai sa ubangiji ta'ala ya karba addu'a sai ya bashi wani lokaci kuma ya yabi Allah sannan kuma ya faɗi halin da yake ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya yabi Allah ya yi masa kirari sannan kuma ya faɗi shi kuma halin da yake ciki domin wannan ya zama ya sa an karba addu'arsa wani lokaci kuma kawai yaban ma mutum zai yi idan yayi yaban wannan yabon ma ba sai ya ma fito ya fadi bukatarsa ba za ta sa ubangiji ko mai wanda yake roko ya bashi kamar yanda Umayyah ibn Salt to azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u idha asna 'alayka almar'u yawman kafahu an ta'arudhihi sana'u yake cewa azkuru hajati am qad kafani haya'uka yanzu in fada maka bukatata Umayyah ibn Abi Salt yana yaban Abdullah ibn Judan yake cewa to yanzu in ga maka bukatata ko ka kawai in ji ma kunyarka domin kai kanka mutun ne mai kunya wannan ya isa ba sai na fadi bukatata ba idza asna alayka almar'u yawman idan wani ya yabe ka wata rana to kafahu an ta'rudihi sana'u shikenan ba sai ya fadi bukatarsa ba wannan yabon ma ya isa to anan bawa yana yabon ubangiji da sifofinsa na kamala sannan kuma bayan wannan shimfida sai ya fadi bukatarsa iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici shirya anan akwai al irshad akwai hidayatul irshad akwai hidayatul tawfiq wannan kalmar ihdina ta kunshi duka biyu ta kunshi hidayatul irshad shine Allah ya sanar da kai abinda yake tafarki madaidaici Allah ya sanar da kai gaskiya ya ganar da kai ita wannan ita ce hidayatul irshad hidayatul tawfiq Allah ya baka dacewa kai aiki da gaskiyar da ka sani Allah ya baka dacewa kai aiki da gaskiyar da ka sani wannan ita ce hidayatul tawfiq to kalmar ihdina anan roko ne ga duka bangarorin guda biyu ko na ukukan guda biyu na shari'a hidayatul irshad da hidayatul tawfiq ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici malamai magabata sun yi sabani wajen kawo kalmomin da za su fassara wannan ayar sabani ne da malamai suke kira ikhtilafut tanawwu ba ikhtilafut tadad ba sabani ne na nau'i kawo nau'i da za su shiga karkashin ma'anar ayar ba wai kowanne nau'i yana cin karo dan uwansa ba don haka wasu daga cikin magabata suka fassara siratul mustaqim da cewa ana nufin musulunci ana nufin littafin Allah idinas siratul mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici shine ka nuna mana gaskiyar da alqur'ani yazo da ita wasu suka fassara siratul mustaqim da musulunci cewa idinas siratul mustaqim ay ihdina alislam ka shiryar da mu ga musulunci hadisi yazo a cikin musnad imam ahmad حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه يكي تشيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشيوى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي الله يا بعد مثالي نسراط المستقيم تفركي مديديتي تيغا تفركي وان تفركي ني وان ديكي مديديتي ميككي أبنغرورن سغدا بيو داما دهغو أكوي كتنغا غدا بيو كوغانوا غدا بيو a jikin waɗannan katangogi guda biyu akwai ƙofofi a jikin kowace ƙofa kuma akwai labule da aka saki a kan ƙofar wato a daidai ƙofar wannan siradi wannan hanya akwai wani mai kira yana cewa ya ku mutane ku shigo wannan hanya gaba ɗaya kada ku karkace mata sannan a saman siradin kuma idan mutum yazo zai bude wani abu daga cikin waɗannan kofofin wato zai daga labule daga cikin waɗannan labullukan da aka rufe kofofin da su sai wani shi kuma da yake sai wannan mai kiran da yake kan siratin sai ya ce da shi wai haka kai canka la taftahu ahir dinka kada ka bude wannan kofa fa innaka in taftahu talijhu in ka bude zaka shiga annabi ya ce fasiratu hanyar da ake nufi anan ita ce musulunci ke as-sirat al-islam sannan as-surani wannan katanga guda biyu kuma hududullah iyakokin Allah ne sannan waɗannan al-abwab kofofin da suke jikin katangar maharimullah abubuwan da Allah ya haramta ga iyakokin Allah sune waɗannan katanga guda biyu da suke gefe da gefe na wannan sirati sannan a gefen sa a jikin kowace katanga kuma akwai kofofi da aka sa labule to waɗannan kofofin sune maharimullah sannan adda'i ala ra'si sirat wanda yake wato bakin wannan sirat yana kiran mutane su zo su shiga su karkace ce shede alqur'ani littafin Allah sannan kuma akan sirat din shi kuma wanda yake kiyawa mutane kar su bude waɗannan kofofin sune zuciyar mutum musulmi har kullum mutum musulmi Allah ta'ala ya masa alqalb abin annafsul lawama annafsul lawama talumuhu wanda zasu rika gargadin sa kada ya fada cikin laifi da koda ya shiga cikin laifi to zuciyarsa za ta yi ta zargin sa mujahid yace idna siratul mustaqim as-siratul mustaqim ana nufin al-haq ibn kathir yake cewa duk waɗannan maganganun gaskiya ne ko kace littafin Allah ko kace musulunci ko kace gaskiya tunda dukkan waɗannan abubuwan wato a hada suke da juna musulunci hada yake da alqur'ani ba zai yi kai musulunci ba baka rike da alqur'ani sannan musuluncin da alqur'ani sune gaskiya saboda duk kalmar da ka faɗa anan ka faɗi wani bangare ne na ma'anar siratul mustaqim kuma wani bangare wanda yake da alaka da dan uwansa don haka wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi koyi da abubakar da umar ya bi gaskiya ya bi abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya to babu shakka wannan ya bi musulunci wanda kuma duk ya bi musulunci to babu shakka ya bi alqur'ani wanda kuma shine littafin Allah shine igiyar Allah mai karfi shine kuma siratul mustaqim tafarkin Allah madaidaici don haka waɗannan maganganu duka ingantattu ne sashinsu yana gaskata sashi domin duk wanda Allah ta'ala ya datar da shi ga hanyar waɗanda Allah ta'ala ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai to babu shakka wannan an datar da shi ne ga musulunci an datar da shi ne ga gaskata manzanni da riko da littafin Allah da kuma aiki da abin da Allah ya yi umarni da shi da ainihin barin abin da Allah ta'ala ya yi umarni a bari ko ya ce a bari sannan kuma hanya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da halifofinsa guda hudu da kowane bawa na kwarai kowane al-abdus salih wannan ita ce hanyarsa dukkan wannan yana karkashin ma'anar siratul mustaqim to shine wasu malamai suka kawo tambaya anan cewa to idan har mumini shine wanda Allah ta'ala ya datar ya gane musulunci ko gaskiya ya bi shi to me kuma yake tambaya kullun safa da yamma dare da rana ihdinas siratul mustaqim indai har musulunci shine siratul mustaqim to haka mata wanda duk ya musulunta yake aiki da alqur'ani ko ba sai ya ci gaba da roƙa ba tunda ya samu abin da yake so sai ya zama roƙon kawai tasirul hasili ne kana roƙon abin da tuna an baka idan siratu ba na baka siratu ka musulunta ba idan siratu sai to ba na nuna maka qur'anin ba kana karantawa kana yi sai zama kamar tasirul hasili ne to dan me za a ce ayi ta fadar wannan addu'a idan har waɗannan ne inda a ce wannan ne to da mutum ba zai fadi ba zai buƙaci ya rika roƙon Allah ya yi masa ba to shine malamai suka bada ansa cewa abun ba haka bane mutum yana da buƙatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa safa da yamma dare da rana a cikin kowane lokaci yake yana buƙatuwar Allah ta'ala shiryar da shi ya nuna masa tafarki domin bawa mai buƙatuwa ne zuwa ga Allah a cikin kowane hali ubangiji ta'ala ya bashi jajircewa da kafewa da tsayawa kyam akan wannan gaskiyar da ya sani akan wannan musulunci da ya karba kuma yana da buƙatuwa kullum yana da matsananciyar kishirwa fita ya gane hukunce hukunci da shari'a na shi kansa musuluncin, ya bauta wa Allah cikin basira. Bawa la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa ma sha Allah, baya iya amfanar da kansa, ba zai iya mallaka wa kansa wani amfani ko cuta ba sai abinda Allah ya ga dama. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya ce, to kowane lokaci kai ta roƙona, kai ta neman taimakona domin in baka sabati da taufiki, in baka tabbata da tsayuwa da kafewa da kuma fahimtar abinda kake yi na addini. Saboda haka bawa a cikin kowane lokaci cikin wannan bukata yake, ba wani lokaci da zai ce yanzu ba yi da bukatuwa zuwa ga wannan. Shi yasa Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl, ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da ya saukar wa manzansa da littattafan da ya saukar gabanin wannan littafi. Kaga an ce da su ya ayyuhallazina amanu, kaga ashe sun yi imanin, amma sai aka sake cewa da su aminu, ku yi imani, saboda har kullun cikin bukatuwa suke na Allah ta'ala ya fayyace musu abinda ba su sani ba su sani, Allah ta'ala ya ba su ikon aiki da abinda suka sani, Allah ta'ala ya tabbatar da dugadugan su da kafafuwar su akan abinda suke aiki da shi. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya umarci bayansa su rika addu'a suna, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, ya Ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu, wato bayan ka ba mu shiriya to ka tabbatar da zukatanmu akan wannan shiriyar, kada mu karkace kuma ka ba mu wata rahama mai girma daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta. Shi yasa ya tabbata a cikin Muwatta na Imam Malik, wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin ta hanyar Malik da wasunsu daga Abu Abdullah as-Sunabihi, yake cewa ya zo Madina lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar, sai ya ji Sayyidina Abubakar a raka'a ta uku a sallan magriba, wato raka'a ta uku ta ƙarshe, bayan ya tashi ya yi karatun Fatiha a asirce, sai ya ji shi a asirce yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, da wannan ne wasu malamai dama daga cikin malaman hadisi suka yi hujja da shi cewa dan mutun ya ƙara karatun wata aya ko wata sura a cikin raka'a ta biyu, abinda raka'a ta uku ko a raka'a ta uku da ta hudu, in a sallah ce mai raka'a hudu kamar isha'i ko sallar azhar ko al'asr, to babu komai dan ya ƙara bayan karatun Fatiha ya ƙara karatun sura ko ya ƙara da wasu ayoyi na Alkur'ani, saboda Sayyidina Abubakar ya kasance yana haka. Umar dan Abdul Aziz ya ce, ni kuma tun daga lokacin da naji haka ni ma sai na kasance ina haka. Saboda haka bawa har kullun cikin bukata yake da ita mai tsanani ta Ubangiji ta'ala ya nuna masa shiriya, bukatar sa zuwa ga wannan tafi kowace bukata. Saboda abin da yake na gaskiya wanda bawa bai sani ba ya ninninka wanda ya sani, ilibinmu idan aka danganta shi da abinda muka jahilta, abinda muka jahilta ya fi abinda muka sani yawa. Ashe kaga muna bukatar mu san abinda ba mu sani ba cikin wannan shiriya din, kaga muna bukatar mu nemi hidaya. Sannan abinda muke so mu aikata shi, abinda muka kasa aikatawa gashi mun san shi, amma saboda kasala saboda sakaci mun ki aikata shi ya fi yawa sama da abinda muke aikatawa. Ashe kaga muna bukatar Ubangiji ta'ala ya ƙara ba mu iko mu yi aiki da abinda muka sani, saboda abinda muka sani ba ma aiki da shi ya fi abinda muka sani muke aiki da shi yawa. Ashe kaga muna bukatar taimakonsa a nan ma. Sannan akwai abinda mun san shi muna so mu yi aiki da shi amma ba mu da ikon yi a yanzu za mu yi aiki da shi, saboda ba mu da wannan kudura din, ba mu da wannan damar. To kaga ashe muna bukatar kuma mu roki Allah ta'ala ya hore mana ikon da za mu yi aiki da wannan abun. Gashi mun san shi, gashi muna so mu yi aiki da wannan abun amma ba mu da iko. Kamar kai ne kana so ka taimaka da dukiyarka wajen daukaka addini amma Allah bai baka dukiyar ba, kaga kana bukatar ka roki Allah ta'ala ya baka wannan daman kai ma ka fito kai sukuwa a wannan fagen. Sannan abinda muka san shi a dunkule, ba mu san shi filla-filla ba, su ma suna da yawa, muna bukatar mu san abubuwa filla-filla bayan da mun san su a cure a mulmule a dunkule. Ashe kaga idan muka dubi waɗannan abubuwa duka za mu gane cewa bawa yana cikin matsananciyar bukata sama da kowace bukata a kowane lokaci ya roki Allah ta'ala ya ƙara masa shiriya tunda waɗannan abubuwa duk suna cikin shiriya shi yasa ihdinas siratal mustaqim ba wai kawai ta kunshi ma'anar ka tabbatar da mu ba kamar yadda wasu ke fassarawa a ta kunshi ma'anar ka ba mu ma ilimi mu san abin da ba mu sani ba duk lokacin da ka san wani abu na addini kai aiki da shi to shiriyar ka ce ta karu wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa ashe kaga shiriyar karuwa take yi tana kuma karuwa ne ta hanyar aiki da abin da kaji na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima sai ce me wala hadainahum siratan mustaqima shi kaga aiki da abin da aka ji na wa'azi bawa yana ƙara samun shiriya ta nan saboda haka ihdinas siratal mustaqim ba wai kawai muna roƙon ubangiji ta'ala ya shiryar da mu ya tabbatar da mu ne kawai akan iya dan abin da muka sani ba a'a ya ma ƙara mana sani sama da yadda muka sani kuma ya ƙara mana iko da ya ba mu damar aiki da abin da muka sani hidaya bayan wannan martaba ta hidaya a nan duniya akwai kuma hidaya shiryarwa a lahira ita ce Allah ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga aljanna ka gane yadda ka gane at-tariqul mustaqim ko as-siratul mustaqim anan ka gane kuma siratul mustaqim ila aljanna a ranar gobe kiyama wanda ubangiji ta'ala ya shiryar da shi a nan duniya zuwa ga tafarki madaidaici wanda Allah ta'ala ya aiko da annabawansa da shi ya saukar da littafansa gaba ɗaya da shi to wannan shine a ranar gobe kiyama ake shiryar da shi zuwa ga tafarkin aljanna tafarki madaidaici wanda zai kai shi zuwa gidan aljanna gidan gwaggwaban sakamakon sa gwargwadon yadda diddigen bawa ya kafu ya tsaya akan sirati as-siratul mustaqim a nan duniya gwargwadon yadda diddigen sa zai tsaya akan sirati na ranar gobe kiyama idan yana rawa a can anan to a can ma zai yi rawa saboda haka wanda anan yake gudu wato ba a barin shi a baya akan wannan siratul mustaqim shi da in aka je hawan sirati zai wuce kalbarki kamar walkiya haka zai wuce can ma fintin kau zai yi wani ma zai yi kamar kiftawar ido saboda gudun da yake akan siratul mustaqim anan ba kadan bane to a can ma haka zai yi gudu wani kuma zai yi gudun sa kamar iska saboda shi ma gudun sa anan kan siratul mustaqim kamar iska yake haka nan wani zai yi tafiya wani zai yi sarsarfa wani zai yi gudu wani zai yi tafiya wani ma zai kamar mai jan ciki wani ma ba zai kai karshe ba sai bayan ya daddauje ya mamaki sannan zai kai wani ma kuma karshe ya rufta ya kife a cikin wutar jahannama wal iyazu billah saboda haka gwargwadon irin tafiyar ka akan siratul mustaqim gwargwadon irin yadda zaka yi tafiya akan sirati ranar gobe kiyama wannan shine jaza'an wifaqa wa hal tuzawna illa ma kuntum ta'maluna wa ma rabbuka bizallamin lil abid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.